Kasuwar shanu na Garimu Bina ma cikin manyan kasuwannin shanu a nahiyar Afrika, inda ma kan shigo da shanu daga kasashen waje kafin kwace Garimu Bina yan kungiyar Boko Haram suka yi a baya. To sai dai kuma yanzu bai ba nasarar da dakarun Najeriya suka samu a hannun yan kungiyar ta Boko Haram. Yanzu haka lamura sun fara komawa kamar da, inda ma tuni aka sake bude kasuwar shanu.
Ya suna na Shehu.
Kuma Shehu, a gashi nan yanzu bisa ga duka alamu harkoki sun soma kuma kamar da ne?
Eh, yanzu harkan ya koma kamar da ba laifi.
To ga mu a tike kamar shanu ne daga ina ake kawo su?
Ana kawo shanun nan wasu daga Kamaru, wasu daga Chadi har Irsiya, kai dai kasashen nan ba inda ba a kawowa. Ko ina ana kawowa shanu? Suna shiga to ina gabas da yamma da arewa da kudu duka ana kawo.
To ya harkan kasuwanci yake yanzu?
To harkan kasuwa yanzu abu ɗaya ne wanda ya rage mana haraka a nan, maganan canjin nan shine wanda ya dan dakatar da cinikin shanun.
Ina da suna Alhaji Ahmadu Usman.
Kamar shanun da gina ake kawo?
Majority dai shanun akwai namu na cikin gida, akwai kuma shanu daga Sudan. Kasuwan nan namu kusan international take.
To ko me fatakin shanun za su tuna game da harin da aka kai a kasuwar? Ga ta bakin wani ga cikin shugabannin kungiyar fatakin.
Sunana Alhaji Usman Dan Maina, chairman na kasuwar shanun mu. Saboda Boko Haram ta shiga wannan kasuwa rana irin ta yau ne, ana kan harka. So saniya bata kasa kwaya 2500 zuwa 6000 wanda jama'a suka gudu suka bari.
To kamar dukiya fa?
Dukiya ba a nan, tireloli a nan, wasu motocin su, wasu waya, babun da babu kuɗaɗe, ruwan zallan su a hannun mutane duka ya salwanta.
Kamar rayuka nawa za ku iya sakanta sun salwanta na membobin ku na fatake, domin an ci akwai da aka kashe da sansu?
Gaskiya a ɗan ƙirgin da muka fara dai lokacin har zuwa wasu da wani ma muna expecting an kashe ko ba kashe fa ya fi mutum 50.
Ban gane ba?
Ya fi mutum 150, wani an kashe shi ana ko ba a kashe shi ba, ba mu gan shi ba kuma har zuwa yanzu. To kaga haka dai anan mu dai mun dauka dai kamar duk sun mutu kuma ba mu gan su ba har zuwa yanzu.
To sai dai kuma yayin da lamura suka fara daidaita, yanzu haka wata matsalar da fatakin shanun ke fuskanta ita ce ta tsangoma da kuma karban na goro da suke zargin ana karba a hannun su. Alhaji Hassan Shuwa da ke zama shugaban kungiyar Shuwa Shuwa Arab masu kawo shanu a kasuwan yayi bayanin cewa
gaskiya duk mutum in ya lauda motar shi daga nan abinda zai kashe yafi 300 kafin ya jefa takot.
Wai ana ba ku receipt ne ko ko?
Ba mu receipt, kawai ATM ne kawai ana cirewa, suna ce ATM ne. In motar shanu ya zo ko laima ba ta bi, ta bada kuɗi kawai ta wuce.
To amma Alhaji ina gani watakila duce dishin ga yadda sojojin suke na, akwai wani allo ana sawa kada ka bada cin hanci kuma kada ka yadda ka bada, kuma kuna badawa?
Wallahi kafin ka je ka buga waya din a tare ka kana tsaye, kafin ka buga waya waye ne zai karba wayan ka? Kawai za ka za wannan ba duka shanu ba kali bane, shanu yana mutuwa a hanya. In an sayar da kai kadan kawai kafi so ka bada kuɗi kawai ka wuce.
Amma shugaban Najeriya ce yana yaki da cin hanci da rashawa, kuma amma ku kuna bada, me yasa kuke badawa?
Muna bada haɗin kai, amma shi ma ka san abun din yana yewa.
Wai abun nufi, me yasa in suka tambaye ku kuke ba su jami'an tsaro?
Dole kawai muna bayarwa, shanu nan ba kali bane, da kali ne za ka rufe ka zauna kusa da shi, amma shanu yana mutuwa. In mota ya zo dai in kai awa ɗaya sai shanu ya mutu, gara haka ka bayar kawai.
To sai dai kuma duk kokarin ji daga bakin jami'an tsaro da ke kan hanyar abun fa ya cutura, domin kowa ya gumda bakinsa. Yayin da tuni kuma har aka fara bude bankuna, ko da ke wasu bankunan da yan Boko Haram suka lalata ana haramar gyara su. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.